Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Talata 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Daga nan birnin Washington DC ni ce Maryam Dauda, kuma yau ina tare da Hafsat Bello dan mai suru da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga Hafsat da kanin labarai.
Shugaban Amerika Donald Trump ya ce shirin nuclear Korea ta Arewa da makamai masu linzami suna barazama ga duniya baki daya. Wani harin bomb da kuma bindigogi da aka kai kan headquarter wata tashar talabijin mai zaman kanta da ke birnin Kabul a Afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu. Rundunar sojin saman Amerika na binciken dalilin da ya sa laifin cin zarafin iyali kan matashin nan wanda ya kai hari a wata coci a jihar Texas ba a gabatar da shi da bayanan a hukumar binciken manyan laifuka ta Amerika, wato FBI ba.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan kunar bakin wake su hudu sun halaka kansu yayin da suka yi kokarin kai hari cikin jama'a a birnin Maiduguri. Bayan haka za ku ji cewa al'amura sun fara komawa daidai a yankin garin Madakali da ke jihar Adamawa, bayan da wani hari da aka kai jiya a garin ya yi sanadin rasuwar wasu mutane. Za kuma ku ji cewa asusun bada lamani ya sanar da gamsuwarsa akan yadda gwamnatin jamhuriyar Niger ta kashe kudaden tallafin da ta samu a cikin shekarar nan. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Sarfila Hashim Gumal ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Wani harin bomb da kuma bindigogi da aka kai kan headquarter wata tashar talabijin mai zaman kanta da ke birnin Kabul a Afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da raunana mutane fiye da 20. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin kan tashar da ake kira Shamshad TV da ke birnin. Shaidu sun bayyana cewa harin da aka kai da safiyar yau Talata ya fara ne da abin da ake zaton kunar bakin wake ne, wanda ya baiwa waɗansu maharan damar kutsawa cikin tashar. An ji karun wasu fashe-fashen har sau uku lokacin kawanyar da ta dauki sa'o'i kafin daga bisani jami'an tsaron Afghanistan suka samu nasarar harbe maharan. Tashar talabijin din ta ci gaba da gabatar da shirye-shiryenta bayan wani tsaiko, tare da cewa harin da aka kawo wa Shamshad TV ya zo ƙarshe. Taliban ta musanta cewa tana da hannu a kai wannan hari. A halin da ake ciki kuma, babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce sansanonin Taliban da suke cikin Pakistan babban kalubale ne ga kokarin da ake yi na kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghani.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami suna barazana ga duniya baki daya, abin da yake mataki ga kasashen duniya baki daya. A wani taron manema labarai a birnin Seoul tare da shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, shugaba Trump ya bayyana cewa ba za a lamunta ganin wasu kasashe na bada taimakon kuɗi da makamai ga gwamnatin Kim Jong-un ba. Ya ce a shirye Amurka take domin ta kare kanta da kawayenta da karfin soja da bashi misaltuwa da take da shi idan buƙatar haka ta taso. Ya ƙara da cewa hukumomin Amurka da ke Washington tare da Koriya ta Kudu suna aiki tare don ganin an warware wannan matsalar da Koriya ke ciki, wato a cikin lumana. Shugaban da matarsa Melania sun isa birnin Seoul a yau Talata, inda suka ziyarci wani sansanin sojan Amurka wanda ake kira Camp Humphreys, wanda yake tazara kilomita 100 daga tudun Natsira ko wurin da aka hana matakan soji tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa.
Rundunar sojin saman Amurka na binciken dalilin da ya sa laifin cin zarafin iyali kan matashin nan wanda ya kai hari a wata coci a jihar Texas ba a gabatar da bayanan ga hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI ba. sun kara da cewa da an mika bayanan ga FBI da an hana Devin Kelly sayan bindiga da bai kai ga kashe mutane 26 ba a ranar Lahadin da ta gabata a wani kauye da ake kira Sutherland Spring. Kelly sojan sama ne daga shekarar 2010 har zuwa shekarar 2014. Mai magana da yawun sojan sama Ann Stefanik ta ce an gurfanar da shi a gaban kotun soja a shekarar 2012 da laifin dukan matar shi da ɗanta. Aka yanke masa hukuncin ɗauri da rage mukami da kuma sallamarsa a soja saboda rashin da'a. Rundunar sojojin saman ta ba da umarni da a duba lamarin sosai.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban Amurkawa ke shirin yin zanga-zanga babu ƙaƙƙauta domin yantar da kuma nuna damuwarsu akan zagayowar ranar da aka zaɓi shugaba Donald Trump a matsayin shugaban Amurka shekara ɗaya cif. Masu da tsauran ra'ayi suna cewa wannan zanga-zanga ba a taɓa ganin irinta ba a birane, wanda hakan ya jawo musayar yawo a shafukan intanet marasa daɗi, wanda hakan ke nuna zurfin yadda kawunan al'umma da kuma magoya wato ƴan gani ƴan gani kashin Trump marasa yawa da muryoyinsu da kuma nuna yadda mafi yawancin ƙungiyoyin al'umma ba su san shi. A halin da ake ciki kuma yau take ranar da ake zabe a wasu jihohin Amurka kamar Virginia da New Jersey inda ake zaben gwamnoni da wasu makamai, haka kuma ana gudanar da wasu zabubbukan a sassan Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau wasu ƴan kunar bakin wake mata su hudu suka hallaka kansu a lokacin da suka yi kokarin kutsawa cikin garin Maiduguri don tada bama-baman da suke dauke da su cikin jama'a. Mutane takwas ne suka jakkata sakamakon wannan harin, ga rahoton wakilin sashen Hausa Haruna Dauda daga Maiduguri.
Wadannan ƴan gunna bakin wake ne dukansu ƴan mata ne wanda aka ce sun zo kusan lokaci guda, sannan suka saje da wasu manoma lokacin da suke kokarin kutsawa zuwa cikin garin Maiduguri, sai dai ba su samu nasarar yin hakan ba, wanda suka dinga tada bom din dake jikinsu, suka kuma dinga halaka kansu da kansu ɗaya bayan ɗaya. Tuni dai kwamishinan ƴan sandan jihar Borno Mr. Damian Chiku ya tabbatar da akwai lamarin, wanda ya ce yanzu hakan suna nan sun tsaurara matakan tsaro a wannan wuri kuma komai ya daidaita. Kwamishinan ya ce akwai dai wasu mutane guda takwas da suka samu raunuka, ciki har da ɗaya daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian JTF, amma yanzu hakan ana nan ana masu magani a asibiti kuma suna marmalewa. Wannan lamari dai ya tsoratar da matan da ke zuwa gona a wannan yanki da ake kira Kalari, inda wasu daga cikinsu suka bayyana wa manema labarai irin halin da suka faɗa sakamakon jin ƙarin wannan tashin bumabuman a lokacin da suke aikin gona.
Gwana na gaba da magafarta ne, to shi ne mata biyu sun sami na akan cewa karka mama mota shi fa mata gida ga abin da ya faru. Shi na ce to dama zan danna harau ne, shi na ce a'a to bare shi na kuma hanya nazo kina ta sun ce akwai abu ya faru anan.
Malam Bello tambata da yayin daga cikin jami'an samar da agajin gaggawa na jihar Borno, wanda kuma yayin manema labarai karin haske game da abin da ya wakanan kamar haka.
Suicide bomba na farko sun zo su so hudu, daya ta tashi a baya kafin ta karaso wajen shi firefight din nan. So daya kuma ta taho ta biyo mutanen gona, so yaranmu na civilian JTF da kuma su galan military da muke da su gaba daya nan kamar yadda ka gani a safafin. So yaro yana kokarin tabbata me take tafa da shi ta daga rigarta, so a hannunta akwai remote. Yin kokari ya bigar mutum ya rike tabbata kamar da sojan akwai soja a gefe shi kuma ya harbe ta, shi sai kuma bayan haka ya kasance for a few minutes haka, sannan su yaran mu na civilian JTF suka su waɗanda suke gona cewar su shiga layi don a sacin din su one by one. So a haka kuma wata suicide bomba ta sake shiga cikinsu, wadda ana kira one by one an kira wata ita tayo gaba kafin ta karaso, ita ma wannan bom ya tashi, wanda Allah ya rufa asiri bom din ya kashe ta. mutum biyar daga cikin su ko kuma shida da civilian JT Vietnam wanda suka samu rauni akai roshin mukai roshin muka kai su asibiti amma babu wanda ya rasu sai su wa nan su sai bomba
Malam Bello dan Batta kenan ya daga cikin jami'an samar da agajin gaggawa na jihar Borno ke bayani game ne malabare game da abin da ya wakana na kokarin kutsawa da wasu yankunan na bakin wake mata hudu suka yi zuwa cikin garin Maiduguri amma ta kare akan su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda daga Maiduguri kuma bari mu leka Adamawa makwabciyar jihar ta Borno inda harkoki suka fara komawa daidai a garin Madagali biyo bayan wani hari da aka kai garin a jiya Litinin. Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa na da karin bayani.
Kamar ma yadda rahotannin da ke fitowa daga yankin na Madagal da ke arewacin jihar Adamawa ke nunawa, kawa yanzu hankula fa sun fara kwantawa biyo bayan nasarar dakarun Najeriya tare da tallafin ƴan sake na maharba suka samu wajen fatattakar ƴan bindiga masu tada kai bayan na Boko Haram. Ko da yake kawa yanzu ba ma kammala tantance alƙaluman waɗanda aka kashe ba, wato kama daga bangaren fararen hula sojoji da ma na ƴan sakan, to sai dai shugaban garman hukumar Madagalin Yusuf Muhammad yace mace guda ce ma ta rasa ranta a cikin zazzayi.
Sojoji sun tsaya da kafansu sun tabbata wa ne ya da ba sai su dauka kasa ba. So gaskiya sojoji sun kokarin su ji bisa ga information da na samu daga wajen sarakuna mu daga wajen mutanen kasa suna godiya wa sojojin kasar Madagali, sojojin kasar Gula, sojojin kasar Sabon Gari da nan Madagali.
Kaman rayuka nawa kake da alƙaluman kan cewa an rasa kawa yanzu?
To ni dai magana wai an kashe soja wannan ban samu labari ba ko daya. Sai dai yaran dai watakila sun tarwasa bom amma bai jiwa kowa ba. Sai dai wata mace ɗaya ne irin musin bullet ya same ta aka ce ta rasu. Tabbacin da za mu ba wa al'umma mu shine yanzu ɗaya mu kasar mu ne ba za mu bar kasar mu ba, ba za mu bar kasar mu ba tun da mun san muna da sojojin da suke aiki yanzu. Babba abu shine muna roƙon Allah ya kare mana da karin sojoji a harin da wanda suke kasa so da abin da ya musu sokin yakin.
Yayin da ma hankula ke kwantawa, yanzu haka hukumar ba da agajin gaggawa a Najeriya nema ta nema ta tura jami'anta domin duba halin da ake ciki. Bashir Idris Garga da ke ma zama jami'in hukumar ta nema mai kula da shari'a Yola da ta kunshi jiyon Adama da Taraba ya ko bayyana matakan da suka dauka a yanzu.
Eh to ka san har yanzu dai ana cikin hali na rudani. Sai dai abu mafi ala shine mu dama muna zaune da shirin kota kwana. Saboda mun san mafi rauni cikin su sune za su jikata kamar mata, yara da tsofi. To don haka muna shiri lokacin da su sojoji suka karasa wannan artabu za su iya bamu daman mu shiga sai mu kai dauki. Amma har yanzu ba mutumin da zai iya taimaka ya kididdige yawan mutanen da suka jikata ko kuma suka rasa rayukansu. Sai dai ka san idan al'amari irin wannan ya faru to cikin firgita mutane suna barin muhallansu.
To kamar mai hukumar ta yi dangane da irin tanadi na waɗanda ka iya jikatan ko kuma waɗanda suka raunata?
Muna shirin kota kwana don jiya ma da abin ke faruwa shi babban director general na wannan ma'aikata engineer Mustapha Mai Haja ya kira ni saboda ya tabbatar da shiri da muke ciki, na ce mishi a shirye muke.
Amma dai cikin kwanakin nan yankin na Madagali na ko fama da hare-haren mayakan na Boko Haram. Lamarin ma da ke kata da hankulan al'ummomin da suka soma koma yankunan su da akwato. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta gaba. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Nijar. Asusun ba da lamani na IMF ya bayyana gamsuwarsa da yadda hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar suka tafiyar da harkokin kuɗaɗen tallafi da suka samu a shekarar nan ta 2017. Abin da ya sa ake hasashen tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sai dai masana na cewa yanayin rayuwar da talakawa ke ciki a yau shine ma'auni mafi inganci wajen tantance halin fatarar da Nijar ke fama da ita. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Makonni aƙalla biyu tawagar jami'an asusun bayar da lamani na FME ko IMF a ƙarƙashin jagorancin Christophe Klingen ta shafe tana gudanar da bincike akan yadda hukumomin Nijar suka tafiyar da kasafin kuɗaɗen shekarar da ke shirin ƙarewa a ɗauka daga tallafin ƙasashen waje da waɗanda ƙasar ta samu daga cikin gida. Saboda haka sanarwar da tawagar ta bayar ke cewa asusun lamani ya gamsu da yadda gwamnatin Niger ta tafiyar da harkokin kuɗi a shekarar 2017. Hasumi Masaudu shine ministan kudin wannan kasa.
Engagement kin mu da muka dauka duk mun kai engagement kin Niger da ta dauko alkawli ta kai alkawli. Wannan ne sun zo suka dibis kuma sun ji dadi Niger gestion kin ta tana daidai.
Masana a fannin tattalin arziki irin su Dr. Abdullahi Soli na ganin aiwatar da bincike domin samar da bayanai na hakika daga mazauna karkara ita kadai ce hanyar da za ta bayar da damar tantance zahirin halin da sha'anin tattalin arzikin kasa ke ciki.
Kamata a ce in wannan hukuma ta zo ta samu wa'ansu labarai daga hanyar gwamnati ya zamanto kuma ta tafi ta samu labarai daga hanyar talakawa saboda ta yi bambanci ko kuma ta yi mizanin magana da gwamnati ya faɗi da abin da ta je wurin talakawa kuma abin da ta gani ba su saba ma juna ba. A lokacin nan ne take iya zawa ta ba da sakamakon cewa irin abin da suka yi kudin da suka zuba da irin sa huskar da suka ce gwamnati yayi bisa tattalin arziki bisa fanni kalan tattalin arziki an ci maguri ko a ci maguri.
Asusun na FME ya bayyana cewa a binciken da ya gudanar ya lura har yanzu tattara kudaden haraji wani aiki ne dake huskantar cikas a nan Niger. Matsalar da Director General a ma'aikatar hada-hadar kuɗi Mamman Lawali Abdurrafa ya danganta da wasu matsalolin da ke da alaƙa da sha'anin tsaro.
Harka wani lanho da wasu kuɗin shiga na gwamnati ne ba mu samu mu kai saboda akwai matsaloli da yawa. Akwai jahohi na ƙasar Nijar da harkokin cuwatuwarsu ba su ta daidai. Kamar yanzu kayan da ake kaya a saida Mali ko kuma da ake kaya a Libya da kakan yanzu ba a kai saboda harkar tsaro ko mu can madifa. Kasuwancin wani kihi da tattasai da suke da ya ma samu matsala shi kadai kuma akwai tattalin arziki na Najeriya da ya samu matsala shi ma bara to ya zamanto da mu kayan gona da ake kai a can Najeriya sai ya zamanto ga abin ya burkice yanzu ni ɗan Najeriya nake kawo Niger suna saida in aka kawo kaya daga Najeriya kuɗin da ake samu ba ɗaya bane kamar da mu muka kai Najeriya.
Sanarwar ta ƙara da cewa jamhuriyar Niger ta doshi hanyar samun bunƙasar tattalin arziki da kashi 5.2 daga cikin 100 daga shekarar 2017 zuwa 2018 saboda haka gwamnatin ƙasar ta ce za ta mayar da hankali ga ayyukan gina ƙasa.
Investment da muka sa cikin budget da muke zuwa kun san 54% da kuɗin Niger duka cikin investment za mu sa shi kun san kuma investment shine zai jaro gobe shine investment.
Akwai alƙawarin da su FME suka yi muku ne?
Alƙawarin da FME suka yi musu su yarda da mu sai su ce duk ƙasan duniya su yarda da mu su ake ji ba wani mutum ba.
Tawagar jami'an FME a wannan sanarwa ta nuna cewa akwai yiwuwar samun bambancin matsayi tsakanin abubuwan da ta bayyana a ƙarshen wannan ziyara ta jamhuriyar Niger da waɗanda kwamitin kolin da ke jagorancin asusun bayar da lamani na IMF zai fitar bayan dogon nazari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A shekarar 2015 ne hukumar da ke kula da kasuwancin ƙasa da ƙasa ta Ƙungiyar Tarayyar Turai ta haramtawa ƙasar Ghana shigar da kayayyakin lambu zuwa kasuwannin Turai domin a ganin hukumar ingancin kayan bai kai yadda Ƙungiyar Tarayyar Turai ke buƙata ba. A dalilin haka ne hukumar kula da ingancin kaya ta ƙasar Ghana tare da taimako daga gwamnatin ƙasar Jamus suka ƙirƙiro wata cibiya da za ta riƙa lura da kayan lambu kafin a fitar da su zuwa ƙasashen waje. Wakilin muryar Amurka na Ghana, Ridwan Abbas, ya duba mana wannan batu.
Ita dai ƙasar Ghana fatar ta wannan haramci na Ƙungiyar Tarayyar Turai da ya hana mata fita da kayan nan na lambu da ɗiyan itace waje a bara ba da jimawa ba zai zama tarihi. Duk da gaskiyar cewar ana tsananin buƙatar kayan nan matuƙa gaya a Turai, ita Ƙungiyar Tarayyar Turan ta tsaya kai da fata sai ta tabbatar da ingancin kayan. Domin cimma haka, Kungiyar ta fahimci tilas sai ta taimakawa manoman cikin gida ta hanyar bada tallafin harkokin kasuwanci da kuma tabbatar da kyawun kaya truck a takaici. Tun a shekara ta 2015 kungiyar ta EU ta yi wa Ghana barazanar za ta ja kunninta dangane da wasu kayan lambu na ta dauke da tsutsotsi da aka aika kasuwannin Turai waɗanda kansu isa duka sun rube. Alatiras Ghana ta dakatar da aikiwa da irin waɗannan kaya waje tsawon watanni uku bayan kungiyar ta EU ta sake samun wasu kayan dauke da guba. Ko da yake dai an dage haramcin daga bisani, hukumomin kasar ba su yi kasa a guya ba, domin kuwa sun dukufa ka'in da na'in wurin gano sababin abin da ya faru da yadda za a yi maganin su. An kuma dora wa hukumar kare shuke-shuke da ka'idodin aiki nauyin binciken dalilan rashin bin ka'idodin kungiyar ta EU na tabbatar da kyawun kayan lambu din. Haka kuma an bukace shi su tabbatar da yin amfani da ayar doka ta shekara ta 2010 akan amfani da takin zamani wurin kula da shuka, abin da ke ba masu aikawa da irin waɗannan kaya waje daga nan Ghana damar yin rajista. Professor Alex Dodume, Director Hukumar Kula da Kyawun Kaya.
The German government supported the Ghana Standards Authority to establish.
Gwamnatin Jamo ta taimakawa hukumar tabbatar da kyawun kaya ta ƙasar Ghana ta kafa cibiyar nazarce-nazarce domin tabbatar da cewar duk yan itace da sauran kayayyaki da ke fita zuwa kasashen Turai sun kai matsayi a zancen inganci da kungiyar tarayyar Turan ke bukata. Mun tashi haikan domin yaki da talauci, domin kuwa in har a ce za mu aika da kaya ƙetare a kuma sake dawo mana da su domin rashin inganci, ai babu wani takaici da yafi haka. Da kuwa na tuntuɓi Malam Musa wanda manomi ne na kayan lambu, yadda aka yi kayan nasu ki samu matsala ya bayyanar da inda matsalar ke fitowa.
Wannan abin ya safe waɗanda suke siye sun yi suna kai da shi, amma ba mu cikin gadin nan ne abin ya safe ba. Zaman dara abin Turawan sun gan kama abin na da kyau, in an fito da shi wurinmu nan an je da shi wuri sun je su yi ribagin nan, to wannan ribagin nan kayan da suke sa daga wurin shi ke kawo wannan masara da wurinsu.
Amma shi Malam Shu'aibu ya koka ne game da matsalar rashin kasuwa, ya kuma bukaci taimakon gwamnati.
Kasuwan nan ne yayi sanye kana da matsala mun kenan. Jama'a ko wanda muna nema da to a bude muna kasuwa da kasan la muna aiki da sinan gana, kuma inda gwamnati ya tange mu ya samu wani fili kuma ya ba mu ina da kyau kasan yayi muna kankani.
Sai dai a bangaren masu kasuwancin kayan lambun da ɗiyan itace na nan gida sun nuna kosawarsu game da bayyanar tarin kantuna na ƴan cirani da ke shigowa da kayansu daga ƙetare. Hakan na matukan addaban kasuwancinsu.
Mu
da ke sai da kayan nan za ka fito da kayanka sai a barka da su, domin in ka faɗi firashinsu sai a rinka faɗan cewar na kantuna sun fi sauki. Roko muke yi hukuma ta taimaka mana, amma fa abin sani a nan shi ne suna neman wa manomansu kasuwanni ne, hakan yasa suke sayar da kayansu da rahusa. Gwamnati ce ya kamata cikin hanzari ta yi tsakani don tabbatar da cewar ba za a sake jan kunnin ƙasar Ghana ba. Hukumomi dai tuni sun ka fara waye kan waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a wannan fage, musamman ƙananan manoma, domin tabbatar da an samu bakin zaren warware abubuwa da suka zama sanadin azawa Ghana karamcin fita da kayan lambun ta waje.
Da fatan ƙasar Ghana za ta ci gaba da yin taka tsantsan wajen tabbatar da ingancin kayan lambu kafin a yi ƙoƙarin fitar da su zuwa waje. Masu sauraro, an muka ka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Ghana Ridwan Abbas sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na hadin gwiwa ne daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar muryar talakareshin jihar Plateau, da Balan Vice direban tanka Jos. Suka ce hakika mu talakawan Najeriya muna fatan Allah ya sa kasafin kudin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari yake shirin gabatarwa ya amfane mu. Ganin yadda an dade ana ruwa kasa na shanyewa. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro ya kamata ku ƙara azuma sosai wajen ganin kun dakile masu satar mutane suna asa kudin fansa. Duba da ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara a wasu dazuzzukan jihar. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sako na gaba yace daukar nakasassu aikin tsaftace titunan jihar Borno da gwamnatin jihar ta yayi kyau. Ina fatan gwamnatin jihar za ta dinga biyan haƙƙin su cikin gaggawa domin yin hakan zai kawo ƙarshen barace-baracen da suke yi a titunan jihar. Allah ya sa gwamnatocin mu za su yi koyi da wannan mataki da gwamnatin jihar Borno ya dauka. Sako daga Alhaji Abbas Talaidi jihar Bauchi. Salam VOA Hausa, muna jajintawa al'ummar jihar Adamawa a bisa harin da mayakan Boko Haram suka kai jiya. Da fatan Allah ya kawo saukin wannan lamari, amin. Daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sakon karshe yace hakika harin wasu bamabamai guda biyu da suka tashi a kusa da jami'ar Maiduguri dake jihar Borno Najeriya a safiyar yau Talata wanda suka yi sanadiya asarar rayukan mutane tare da jikkata wasu da dama. Wani abin takeici ne da Allah waje. Da fatan Allah ya jika waɗanda suka rasa rayukansu. Waɗanda suka jikata Allah ya ba su lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren makiya. Son zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki daya. Sako daga Usman Shitu Mahuta.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Kotun koli ta Papua a New Guinea ta ki karbar wata takarda da aka sanya domin dawo da abubuwan more rayuwa a wani sansanin yan gudun hijirar Australia inda aka ajiye fiye da mutane 600 masu neman mafaka. An yanke wutar lantarki da ruwa kuma kayan abinci sun kare lokacin da aka rufe cibiyar tsaro a karamin yankin tsibirin Manus a satin da ya gabata. Amma mutanen sun ki barin sansanin, sun kulle kansu a ciki, sun ce suna tsoron tashin hankali da 'yan garin ka iya afka musu idan suka nemi mafaka a wani wajen daban. Lauyoyin mutanen sun shigar da ƙara a wata babbar kotu domin kotu ta dakatar da rufe sansanin, amma shari'a ya yanke hukunci yau Talata cewa waɗanda aka tsare za su samu kulawa a sabon wurin da za su zauna na wucin gadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami suna barazana ga duniya baki daya, wanda yake buƙatar ɗaukan mataki daga ƙasashen duniya baki daya. A wani taron manema labarai da aka yi a birnin Seoul tare da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, shugaba Trump ya bayyana cewa ba za a lamunci ganin wasu ƙasashe na ba da taimakon kuɗi da makamai ga gwamnatin Kim Jong-un ba. Wani harin bom da kuma bindigogi da aka kai kan helkwatar wata tashar talabijin mai zaman kanta da ke birnin Kabul a Afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da raunana mutane fiye da 20.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani za a iya magance matsalar sarin maciji, ganin yadda wasu sassan arewacin Najeriya ke fama da wannan matsalar yanzu haka. A madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Aiden, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.